أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايا كمان قال جدد غوديا غا الله سبحانه وتعالى مي قوا مي قومي دا كمان ساكيا تأصبر يوم تقوص بوات الربيع الآخر هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكر دبود إليه إلى أربعين دوم هكذا ميلادية يوم نوم كذوتا يوم نقوم شاء قدوتا نقوم شاء شكرة دبود يولا أشهرين دلاء من داودن شيء قبل قرأت لتاتن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأجيد ناب بما لني الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من أفاتا الله مؤكسين سركية مصرهما إذن إن قواسنا دي زمانك الشيء المخي من كمل بياني أكام فقدم الله بعد ذلك مغانا أكام فقدم الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يوضع متاشبابين هم سندترى ما ليش باب ما جاء في منكر الأدب باب جزوزي مغانا أكام نرقو بشريعة التلا بواندك مسن قدر لأك يوم مسألة ذات قوما شكين الأمر قدر قدر كمريا دمكسني ما أننتشيني على رفسك ناكشي القدر شيني إياك إن شاء الله شيني معنى القدر حكما أتشي وان بيثني وان أبو يإياك إن شاء الأمر شيني معنى القدر أما أشعر أن شابين دائكين في ذا قدر شيني إلي من الله سبحانه وتعالى وان دي كي ويقومي sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya nufaci faruwan al'amura kuma shi ya halicci dukkan al'amura wannan shine ma'anar qaddara a sharanci idan aka ce ana son musulmi yayi imani da qaddara abin da ake nufi ya kudurci cewa babu wani abu da ke faruwa a duniya gabaki daya ko a duniyan sama ko a duniyan kasa a farko da karshe babu wani abu da ke faruwa tun daga wato ainihin aikace-aikacen bayi da abin da ke koma bayan wannan babu abin da ke faruwa face da ilimin Allah subhanahu wataala cikakken ilimin da yake bashi da farko sannan mutum ya kudurta cewa dukkan ababen da ke faruwa a duniya to baya ga ilimin Allah subhanahu wataala kuma to Allah ya rubuta su a cikin lauhul mahfuz yana nan a rubuta a cikin lauhul mahfuz da wayan mai wayau da gajiyawa mai gajiyawa da raunin mai rauni duk yana nan a rubuta a cikin lauhul mahfuz wani zai so ya abu kaza sai kuma ya canza shawara to sanya yi din yana nan a rubuce canza shawarar ta kai yana nan a rubuce menene yayi a ƙarshe yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz baya ga dama shi ne cikin ilimin Allah subhanahu wataala wanda yake bashi da farko sannan mutum ya kudurta cewa dukkan ababen da ke faruwa kuma ba cin karfi akai ma Allah ba abin yana faruwa ne sakashin ganin daman Allah da nufin sa Allah ne ya nufaci hakan ya faru daka babu wanda ke ma Allah karan tsaye babu abin da ke ma Allah ba baki ne sabanin abin da Allah ya nufata a ce ya faru baya yiwuwa hakan duk abin da kaga ya faru to hakan nan Allah subhanahu wataala ya ga dama ya nufaci shi da kafircin kafirai da imanin mummunai da aikace-aikacen bayi gabaki daya da motsin dabbobi tururuwa ta kwanda take yi kadawan iska tsinkewan ganye da abin da ke faruwa a sama da kasa babu wani abin da ke faruwa face yana faruwa ne karkashin ganin daman Allah da nufin sa shine ya hukunta hakan ya faru to sai kuma martaba ta hudu shine sai ka yarda cewa kuma duk abin da ke faruwa halittan Allah subhanahu wataala ne tun daga mu karan kanmu bayi duk abin da yake ba Allah ba bawan Allah ne ko wuta ko aljanna ko sama da kasa ko iska ko wani abu kama da haka duk bayin Allah ne halittan Allah ne to kai da cewa duk abin da ke faruwa kuma halittan Allah subhanahu wataala halittan Allah ne subhanahu wataala tun daga aikace aikacen bayi da abin da ke da abin da yake koma bayan wannan to idan mutum yayi wannan sai a ce yayi imani da kaddara da ka wani shine ma'anin imani da kaddara idan kun lura da kyau za ku ga cewa ba zai taba yiwa a faɗi ma'anan kaddara ba har sai an kawo wannan martabobi guda hudu shi yasa gurin ta'arifi gurin definition wurin faɗin ma'anan kaddara dole ne sai ka hada da wannan abubuwa guda hudu sannan ma'anan kaddara da yake abu na farko ilimin Allah subhanahu wataala al-azali ilimin da yake bashi da farko kamar yadda ka san Allah bashi da farko haka ne ilimin Allah bashi da farko ilimin Allah subhanahu wataala ba irin ilimin bayi bane bayi suna ƙara ilimi lokaci bayan lokaci da irin gogewar su da mu'amalar su da abin da suka karanta shi ko ilimin Allah subhanahu wataala ba haka yake ba ba a samu a ce da Allah bai san kaza ba amma daga baya ya dan ƙara ilimi a ba a yi haka ilimin Allah subhanahu wataala azamiyun ne kamar yadda Allah bashi da farko to haka ne ilimin sa bashi da farko to Allah ya san komai da komai kanana da manya babu abin da ya boye a cikin ilimin Allah subhanahu wataala wa inna ina kawo cewa ta kusuroyi guda biyu da abin da ke da alaka da aikace aikacen bayi abubuwan da muke aikatawa zantuttukanmu furucinmu aikace aikacenmu miƙawanmu kamewanmu takawanmu numfashinmu duk waɗannan aikace aikace na bayi ne yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala wannan kuma ilimin da bashi da farko kenan tun kafin a halicce ka tun kafin a samar da kai to a cikin ilimin Allah ya san da kai ya san lokacin da zaka zo ya san abin da zaka yi ya san numfashin da zaka shaka ya san adadin kwaya kwaya na hatsi da zaka ci ya san adadi adadi na tumatur tattasai albasa da zaka amfana da shi a rayuwarka ya san duk wani abin da ke da alaka da kai Allah subhanahu wataala sani tun kafin a halicce ka a cikin ilimin Allah azami wannan ita ce martaba ta farko wanda yake dole sai mutum ya kuzurta ta sannan zai zama yayi imani da kaddara abu na biyu kuma shine ka yarda cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan abin a cikin lauhul mahfuz to mun sani cewa alƙalamin da ya rubutu a cikin lauhul mahfuz halittan Allah ne halittan Allah ne shi ma lauhul mahfuz din har halittan Allah ne subhanahu wataala to ka koga shi ilimin Allah ka zama halitta ba kaga shi ilimin Allah ba shi da farko to amma baya ga kasancewar shi a cikin ilimin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya halicci wani alƙalami yace ya rubuta abin da zai faru tun daga wannan lokaci har ya zuwa tashin kiyama da ka duk abin da ke faruwa cikin aikace aikacen bayi da abin da ba aikace aikacen bayi ba yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz kana duba lauhul mahfuz zaka ga komai a cikin Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi sannan kuma sai ka yarda cewa ganin daman Allah ne da nufin sa abubuwan suke faruwa mashi'a kenan da irada ta Allah subhanahu wataala sai kuma ka yarda cewa dukkan ababen da ke faruwa da ababen da ke duniya gabaki ɗaya halittan Allah ne shi ne subhanahu wataala ya samar da su to idan mutum ya kurtso wadannan abubuwa sai a ce yayi imani da kaddara yayi imani da kaddara ayoyin alqur'ani ne girma da dama sun zo suna tabbatar da wadannan martabobi guda hudu kamar fadin Allah subhanahu wataala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir kaga wannan aya ta hada abubuwan nan guda biyu ta ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard ashe baka san cewa Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin samai da kasa ba kaga al-ilmu kenan ilimin da muke magana kenan na Allah subhanahu wataala akan komai sai ce inna zalika fi kitabin kuma wannan yana nan a rubuce a cikin littafi inna zalika 'ala Allah yasir domin wannan abu ne mai sauki a wurin Allah ya rubuta dukkan abin da zai faru abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala kar ka tsaya kai ta mamakin to za a yi a cikin numfashin kowa daga cikin mu nan a daidai kun numfashin sai da Allah ya rubuta a daidai minti kaza zai numfashi ka daidai sakan kaza zai numfashi ka daidai sakan kaza zai numfashi duk yana na rubuta a cikin lafin mahfuz zaka zauna lokaci kaza zaka ji sanyi lokaci kaza zaka kabi lokaci kaza zaka yi zazzabi lokaci kaza zaka warke lokaci kaza zuciyanka za ta riƙa bugawa lokaci komai da komai na yana rubuta a cikin littafi kuma inna zalika ala Allah yasir wa ma'a ne sabbi a wurin Allah haka nan wata aya wa inda huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa musallin abunna mabudin ghaibi suna wurin Allah babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr duk abin da ke cikin tudu da wanda ke cikin tekuna da ruwaye to gabaki ɗaya suna cikin ilimin Allah kuma ta faɗo min waraqatin illa ya'lamuha babu wata ganye ganye ne itace ba zai taɓa yin kewa faɗo ba sai yana cikin ilimin Allah shine illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardh haka nan kwaya a cikin duhun ƙasa ba ta fadawa cikin duhun ƙasa ta yaƙu ko ta tsoro ko wani dabba ta cinye ta sai yana cikin ilimin Allah wala rabbin wala yadin illa fi kitabin mubin haka nan wani busasshen abu da abu ɗanye gabaki ɗaya suna cikin ilimin Allah kuma suna nan an rubuta su a cikin lafin mahfuz kago wannan martabobi guda biyu ke da ilimin Allah subhanahu wataala da kuma ainihin rubutu waɗannan ayoyi duka sun tabbatar da su ba kuma irin ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa man asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha tunina cikin littafi Allah subhanahu wataala ya riga ya sa rubuta kuma a cikin hadisi wanda zamu karanta shi nan malam zai kawo shi a cikin wannan babi inna allaha qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah kaman inda al-imam muslim ya rawaito cewa allah subhanahu wata'ala qaddara maqadir al-khalq me ma'anan qaddara bi ma'ana kataba maqadir al-khalq ya riga ya rubuta aikace aikacen bayi gabaki daya dukkan halitta kar ka dauka mutane kawai ko aljannu dukkan halitta Allah ya riga ya rubuta aikace aikacen su yana nan a rubuce a cikin littafi tun kafin mai halici sammai da ƙasai da shekara 50,000 duk an riga an yi wannan an gama da haka yanayin kowane ganye da ka gani yadda zai ɗauri ka kaɗa idan iska ya hura yana nan a rubuce a cikin lauhin mahfuz wannan ganye zai kaɗa gaba zai kaɗa yamma wani lokaci zai kaɗa kudu zai kaɗa arewa duk yana nan a rubuce a cikin lauhin mahfuz Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka to sai kuma abin nan martaba ta uku ita ce mashi'a ita kuma wannan mashi'a ayoyin da suka tabbatar da mashi'ar Allah subhanahu wataala akan komi ba za ka ke da dubu ba a gurguje dai ka san fadin Allah subhanahu wataala wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin wannan aya tana tabbatar da cewa ganin dama gabaki ɗaya na Allah ne duk abin da ke faruwa yana faruwa ne karkashin ganin daman Allah subhanahu wataala wata aya ta jiya ce maka inna allaha yaf'alu ma yurid Allah yana aikata duk abin da yake dama abin da yake fata ba abin da yake so ba a Hausance muna yin amfani da kalmar so to so in muna nufin wai kauna ba ita ce ba irada ko mashi'a ana nufin ganin dama da nufata ba shine ma'anar so wata aya kuma ka jiya ce maka fa'alu lima yurid fa'alu lima yurid Allah ne aikata dukkan abin da yake dama ne duka dai waɗannan ayoyi suna tabbatar da mashi'a ta Allah subhanahu wataala to sai martaba ta ƙarshe halitta ayoyi da dama sun zo sun tabbatar da halittar Allah subhanahu wataala Allahu khaliqu kulli shay wahu bi kulli shay muqit Allah shine halicci komai komai daga gani Allah shine halitta da mai kyau da mara kyau Allah shine halitta da babba da ƙarami Allah shine halitta da aikace aikacen bayi da abin da yake koma bayan wannan duk yana cikin halittar Allah subhanahu wataala da haka da sallanka Allah ne ya halice da azuminka Allah ne ya halice wannan aikin hajjinka Allah shi ne ya halice shi aqidanka ma Allah shi ne ya halice ta da haka da bayi da aikace aikacen su gabaki ɗaya halittar Allah subhanahu wataala ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk suna cikin halittun Allah wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halice komai kuma shine ainihin ya kaddara shi ya zartar da yadda yake so a dinin gudana wallazi qaddara sahar shine qaddara abubuwa kuma ya hore inda abubuwan za su faru to wadannan su ne martabobi na qaddara guda hudu su ne martabobi na qaddara guda hudu tare da kashin dalilan su a cikin littafin Allah subhanahu wataala da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka wannan ita ce aqidar musulmi ita ce aqidar da yake duk wanda zai rayuwa kanta ba so ba musulmi bane duk wanda ya mutu a sabaninta ya mutu da wuta kamar yadda zamu karanta a cikin nasosin da suka zo to sai dai kun abin banta kai ci sai aka sani mutane sun kasu gida uku dangane da al'amarin qaddara sai mutane suka rubu gida uku sai aka sani wata kungiya da ta zo ita ma tana jidin ta kanta da musulunci wannan dai kun gane aqidar musulmi ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa ita ce aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kanta kuma ita ce ayoyin alqur'ani ne girma suka zo suka yi bayani to sai aka sa ita ce na farkon kenan to sai aka samu a gefe kuma sai aka sani wata kungiya wacce ake kiranta jaba abin nan kadariya ita kadariya abin ban al'ajabi maganar ta yazo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tun kafin ma a samu kadariya a samu wannan kungiyar da suka bayyana daga baya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayani a kansu duk da kasancewan sun bayyana a zamanin sahabbai dama su ne kungiyan farko cikin kungiyoyin bid'a da ta fara bayyana kadariya su kadariya sashi ne daga cikin mu'tazila abinda su suke cewa da kaza ana ce musu kadariya ta je kama da qaddara su abinda ake nufi su suna kora qaddara ne suna kora qaddara ne gabaki daya kuma shine hadisin farko da malami ya kawo a cikin wannan littafi wanda zamu karanta shi insha Allah ta'ala asalin hadisin mun sha kawo shi anan cewa waɗansu tabi'ai ne guda biyu da Humayd bin Abdurrahman da Yahya bin Amr su ne suka tafi aikin haji ko umara suna ta fatan Allah ya hada su da wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su kai kukansu cewa a garin Basra an samu matsala dan an samu wani mutum Ma'bad al-Juhani yana da kuma dalibai ya ja mutane sosai aqidansa shine Allah subhanahu wataala bai da wani ilimi duk abin da ke faruwa a duniya bai da alaka da ilimin Allah Allah bai san komai a ciki ba kamar yadda kai ma bawa sai in abin ya faru kake sani to shine Allah haka yake sai abin ya faru kake sani da haka Allah subhanahu wataala bai da wani ilimi akan komai ballantana ma a ce ya rubuta to wanda ma baka sani ba ya rayu kace a rubuta abin da baka sani ba to wannan shine hadisin farko kuma a cikin sahih muslim to lokacin da waɗannan tajai guda biyu suka je garin makka sai Allah ya saka kai kicibe su da sayyidina abdullahi dan umar to shine sai suka kai masa kuka cewa waɗansu mutane sun bayyana a garin basra yataqaffaruna al-ilma ma'anin yataqaffaruna al-ilma ay yattabi'una ghawamidahu wato suna kwakwale-kwakwale a cikin ilimi kwakwale-kwakwale a kwakwalo kaza a haɗa kaza da kaza a yi kun gane irin wannan kwakwale-kwakwale da za ka ji waɗansu sun ɓari to duk wanda ka gan shafe kwakwale-kwakwale a cikin ilimi ƙarshe kan faɗa cikin mummunan aƙida ne ni ina da wannan misali rayayya akwai malaminmu a da can wanda yake malami ne mutum mai basira na ƙarshe da daman kunutun sun shi sanki ne maganar shi ne ina da basira matuƙa mutum ne masani na san ya rika mana tafsirin alqur'ani ne girma ba zan manta tafsirin da ya mana cikin sautu qaha ba fatarda a gurin shi na gane ma'anar fatarda kamar shekara 30 da suka wuce fatarda ba fatarda ba dalil fatarda a gurin shi muka gane na gane wannan ma'ana har yana kawo wani baiti na abin nan na larabawa to daga baya sai ya fara kwakwale a cikin ilimi ba zan mance lokacin da na taba zuwa wurin ka ba a shagon ka yake ce mun kai shehi ni fa yanzu ina shakka akan salloli guda biyar gaskiya ne ko ko kage ne haka yake ga wannan kallon da ka ji na ko gaskiya ne ko ko kage ne yana nan yana bincike na ganshi da littafin Jami'u Sagir a wannan lokacin ina nan ina nan ina nan ina nan na ga na je shagon shi wani lokaci na ganshi a asibiti mu duka yace mun na ake je mu ne ya ji wani dan izala ya ce duk wanda ake je mu ya kafarta wani dan izala ne ko mun ho yace to shine ya ake ne dan ya kafarta ka ji irin wannan batun basira da kai ki ake yau tunda dai bai ce wanda bai ake ba ya kafarta in yace ake yau kaga in ma ya kafarta shi dai bai kafarta in ma bai kafarta ba to dan bai aika ba shi ne saboda ibada to sai ya ake to in abun Allah kuma kafirci ne ba so haka nan ya ci gaba haka nan ya ci gaba haka nan ya ci gaba har sai da ta kai ga ya koma yana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya kai su mutum tsiya annabi ya zama fadi ba tambaye ka ba wani 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 shi ke ne dauki a cikin Qur'ani yun yana karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam har wani dalibin sa muka taba tattauna da wannan dalibin nasa an ce kana zargin manzon Allah ya kai yawan magana yace abin da aka gaya maka gaskiya ne nace ban gane gaskiya bane ka gaya min me ne kai kace dan gane hakikan abin da kace yace a to ai shi Qur'ani ko aka ce ya fada waye da ake shi ya fada wani hadisi ai sabbi ayi hadithin ba'dahu yu'minu sabbi ayi hadithin ba'dahu yu'minu nace to me ma'anan wannan aya yace a to ba Qur'ani kin ne za imani shi nace to ai hadithin anan wani hadisin ake nufi yace Qur'ani nace tun daga farkon suran har zuwa nan babu gurin da ya magana akan Qur'ani wani hadisin ake nufi anan da iya ba da amsa ba wannan da yace menene bambancin litatlu alaihim alladhi auhayna ilaik da litubayyana linnas ma nuzila ilayhi abu ɗaya ne ko abu biyu litatlu alaihim alladhi auhayna ilaik ka karanta musu da kuma liku bayyana linnas ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkarun kai musu bayani me ya bambancin su nan an ce ka karanta nan an ce kai musu bayani bayanin ba shine hadisi ba fa buhitan ladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin to duk wanda ka ganshi yana kwakuli a cikin ilimi abubuwan da yake a koyi masu zurfi zai ta kwakulo su yana son sai ya shahara da su to irin wannan galibi ba ga yakan fada cikin mummunan akida hashi ne magana wata magana ta al-imam ali ibn al-madini yace man tatabba al-gharaib lam yanal al-imamata fi din duk wanda ke bin gara'i bakin matsaloli da ba a san su bai ta kwakulo su to ba zai taba samun shugabanci a cikin addini ba zai taba samun ba zai zama jagora da za a koyi shi a cikin addini ba ilimin nan dai sananne ne Qur'ani da sunna ne yazo shi so ka bi shi domin sahabbai sun riga ka fahimta shi sun riga ka aiki da shi sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in shi kenan ka bi su sai ka tsaya za bin dake koma bayan wannan kai wasi da shi in ba kuma tsaro mun karanta wannan mun yi bayani akai a cikin fadl ilmi salas ala ilmi khala to shi ne sai suke kawo kokan su cewa a garin Basra an sami ma'budu juhani ya zo da wannan mummunan aqida to shine sai Abdullahi dan Umar sai ya kawo musu wannan hadisi wanda zamu karanta shi kamar yadda malamin ya kawo to su kadariyan nan abin da suke cewa anna al-amru unus wa anna Allah la ya'lamu al-ashya' illa ba'da wuqu'iha cewa al-amarin nan fararre ne duk abin da kaga yana faruwa a duniya to haka nan fararre ne ba shi da wani asali a cikin ilimin Allah ba shi da wani asali a cikin rubutun Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya faru yanzu nan ne ya faru kuma yanzu nan ne kowa yake sani shi to kaga wannan sune gulatul qadariyya duk wanda yake dace da wannan aqida ya zama kafiri duk wanda ya musu ilimin Allah cewa Allah bai da ilimi akan al'amura Allah bai rubuta al'amura a cikin lahul mahfuz ba wannan ya kafi ta karara domin yayi musu Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu ayo alqur'ani mai girma da sunnoni na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu abin da yake ma ulama min addini da zarura kamar da al-imam al-qurtubi ya kawo wannan kafi kafa so sai dai wala alhamdulillah minna wannan aqidan kusan kana iya cewa ta mutu mutun ya musa ilimin Allah ya musa rubutun da Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan aqidan ta mutu kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata cewa yanzu ba ma ka samu masu wannan aqida tun daga kan sunna abudul juhani din da suka kare to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere wannan mummunan aqidan aqidan kafirci da rigan musulunci ya tsere shi to amma kuma kadariyan suna da saura kuma su kuma aqida su ita ce sun yadda da ilimin Allah sun yadda Allah ya rubuta komai da komai amma banda aikace aikacen bani banda aikace aikacen bani sun yadda Allah subhanahu wataala ya rubuta sama da yadda za ta gudana ya rubuta kafa da yadda za ta gudana ya rubuta itatuwa da yadda za su gudana ya rubuta duwatsu da yadda za su gudana komai da komai da ka sani yana cikin ilimin Allah sun yadda yana kuma cikin rubutun da Allah subhanahu wataala ya alahu mafu sun yadda amma banda aikace aikacen bani aikace aikacen da muke aikatawa ba shi daga cikin abin da Allah ya sani ba shi daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta to wannan su suna da nasu matsala amma don kuma da mai basu kafirta su kai tsaye ba suna da nasu matsala amma wa'in su malamai basu kafirta su kai tsaye ba wannan su kuma sun kafirta su sun cire aikace aikacen bayi daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani shubhan su anan ita ce idan suka jibinta cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara ma bayi wa in kana afwan wa in kana bayanin su ya fi karkata zuwa ga wannan martabobi ne guda biyu na karshe mashi'a da kuma halitta mashi'a da halitta shi yasa ba su kafarta ba sun yadda da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sun yadda da rubutu amma ba su yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke faruwa yana faruwa ne karkashin ganin damansa ba ba su yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yana nishe waɗannan aikace aikace da ke faruwa ba aikace aikacen bayi su kuma abin da yasa suka tafi akan wannan matafiya saboda wai suna son su tsarkake Allah ne idan muka yadda cewa duk abin da ke faruwa cikin aikace aikacen bayi Allah ne ya nufa shi hakan ya faru Allah ne ya zartar da hakan ya faru sai kuma Allah ya zartar wani aikin kirki ya kai shi aljanna wani aikin sharri ya kai shi wuta sai suka ce to kaga wannan an jibinta zalunci zuwa zalunci to da haka domin mu tsarkake Allah daga zalunci bari mu ce aikace aikacen bayi ba su daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kaddara ba su daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake nufatan su faru ba kuma shi ya halicci aikace aikacen bayi ba kun gane su irin nasu shi ba cewa in aka jibinta cewa duk aikace aikacen bayi ai Allah shine ya kaddara wato shine ya nufaci hakan kuma shine ya halicci hakan to an jibinta ma Allah zalunci sai suka ce ko ba su kore ma Allah zalunci to shi yasa wasu daga cikin malamai ba su kafarta su ba amma duk da haka wasu sun kafarta su to wannan a gefe guda kenan su ne kadariya gulat ɗin su masu zurfi a cikin su wannan sun kare walillahi alhamdulillahi minna to su kuma wasu wannan mummunan aqidan cewa aikace aikacen bayi ba shi daga cikin mashi'ar Allah ba shi daga cikin halittar Allah su kuma suna nan a raye su ma kungiya ce ta bid'a batatu waɗansu daga cikin malamai ma sun kafarta su kaga kungiya ta biyu kenan kungiya ta uku wacce take da warantar wannan su kuma sai suka ce a'a ai dan adam majhur su ne ake kiransu jabariya duk aikin da kaga dan adam yayi to Allah ya kasafa shi sabanin kadariyan can da suke cewa duk aikin da kai ba Allah halitta ba kai ka halicci abin ka kai ne ka halicci abin ka kai ne kaga daman abin ka da haka mashi'ar ka ce kuma halittar ka ne kai ka halicci aikin ka idan ka yi sallah kai ka halicci sallan in mutum ya sha wuyi shi ya halicci wuyin shi san wuyin sa in mutum ya zina shi ya halicci zinansa idan ka je kai umara kai ne ka nishi aikin umaranka to haka nan suke kasato su kuma jabariya a gefe guda sai suka ce a duk abin da kai Allah ne ya kasata ka kai dan adam ba kaddar hannu a cikin aikace aikacen ka baki daya kenan idan mutum yayi ibada Allah ne ya kasata shi idan yayi sabo Allah ne ya kasata shi Fir'auna Allah ne ya kasata shi Sayyidina Abu Bakar Allah ne ya kasata shi akan matafiyansa to wannan ita ce aqidar su sai ga aikata aikatan da bayi take yi Allah subhanahu wataala shine ya kasata su amma kai bawa baka da hannu a cikin aikata aikatan ka ita ma wannan kungiya ce ta bata domin ba ta dace da matafiya na musulmi ba wancan matafiyan da muke magana a farko sai da cewa komai yana cikin ilimin Allah kuma Allah ya rubuta shi kuma Allah ne ya nufa shi faruwansa kuma Allah subhanahu wataala shine hadisi kuma ayoyin Qur'ani ne girma sun yi raji ga waɗannan ƙungiyoyi na bid'a guda biyu da qadariyya da jabariyya gabaki ɗaya kamar faɗin Allah subhanahu wataala liman sha'a minkum ayyastaqim liman sha'a minkum ayyastaqim Allah ce wanda ya ga dama daga cikin ku mashi'a kalwar da kalmar liman sha'a minkum wanda ya ga dama daga cikin ku ayyastaqim ya tsaya da tafarki na daidaiciya Allah tabbatar maka da mashi'a kenan ko bai tabbatar ba ya tabbatar ma bawa tunda ce liman sha'a minkum wanda ya ga dama mashi'a ta tabbata ga bawa amma sai Allah ya ce wa ma tasha'una illa ayyasha'a ba za ku ga daman wani abu ba sai abin da Allah ya ga dama kenan akwai mashi'a ta Allah akwai mashi'a ta bawa Allah subhanahu wataala yana da mashi'a bawa ma yana da mashi'a sai dai mashi'ar bawa tana bin mashi'ar Allah subhanahu wataala ne kila mun fahimci wannan da haka idan kana son ka gane wannan batun sai ka ce jibinta aikace aikace zuwa ga bayi saboda bawa shine ya jibinci yin aiki shine ya jibinci yin aiki ya kuma yi motsi da wannan aikin kuma shine aka jibinta aikin ya faru a kansa jibinta aikace aikace zuwa ga Allah saboda Allah shine ya halicci aikin ya ga dama wannan bawon ya aiwatar da aikin da haka Allah yana da mashi'a cikin aikace aikacen bayi haka nan bayi ma suna da mashi'a cikin aikace aikacen su haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kasa wannan magana cewa in aka ce aikace aikacen bayi to me ake nufi ana nufin su ne suka jibinci wannan aikin su suka yi motsi kamar in ka ce subhanallah ba harshenka bane ya motsa ba zuciyanka bane ta kudata maka cewa ka ce subhanallah to kaga kai ne ka rungumi wannan aiki kai ne ka aiwatar da shi amma Allah subhanahu wataala shine ya nufaci kai kai wannan tasbihin kuma Allah subhanahu wataala shine ya halicci tasbihin ya sanya shi a harshenka da haka Allah yana da mashi'a bayi ma suna da mashi'a ila fahimci wannan da kyau to wannan dai kusan a takaicen takaitawa bayani kenan akan abin da ya shafi kaddaran Allah subhanahu wataala da kuma karkasu mutane dangane da shi akwai wadansu bayanan suna da ɗan zurfi za mu jinke kasu insha Allah ta'ala ta cikin wasatiya ko kuma a cikin hawiya in Allah ya so ya ji sai mu magana da kuma amma dai yanzu ka fahimci cewa kaddaran Allah subhanahu wataala shine sirrin Allah wanda yake babu bai nuna ma kowa sai wanda ya ga dama sirri ne na Allah subhanahu wataala kowa yana da irin nashi sirrin ko wani yana nan yanzu ya kamo hanya zai samu kuɗi amma sirrin shi ne ba zai bayyana ba to walillahi al-masalul a'la qaddaran Allah wato ita ce sirri na Allah subhanahu wataala Allah bai sanar da kowa ba sai wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma gurgurdan abin da ya ga dama za mu fahimci abin da ake nufi da wannan magana insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin karatu da haka qaddaran Allah subhanahu wataala duk wanda ya musashi to ya kafirta domin rukuni ne daga cikin rukunni na addinin musulunci guda shida za mu karanta shi a cikin wannan hadisi na abinnu su kuma wancan qadariyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su a cikin hadisin Abu Dawud cewa su ne majusa hadhihi al-umma su ne majusawa na wannan al'umma tun kafin qadariyyan ta samu manzon Allah ya yi bayani akan su cewa za a samu dan su mutane suna musun kaddara suna cewa babu kaddara manzon Allah ce in kun yi rashin lafiya kar ku gaishe su su ne majusawan wannan al'umma haka al'imam Abu Dawud ya rawaito hadisi to shi wannan babi da malam ya bude babu ma ja'a fi munkiril qadar babin da zai magana akan narko akan masu musun kaddaran Allah subhanahu wataala wa qala ibn umar sayyidina abdullahi ibn umar yace والذي نفس بن عمر بيده إن رنسوا دع الله واندع الرن عبد الله بن عمر كهنفا لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا دع أشيء قيدة جتشونك ما قيام كتالين أشيء وأنك ومش كوكان أشيء وأقريم بصرة da waɗansu mutane sun bayyana suna musun kaddaran Allah subhanahu wataala to shine sai yake cewa ina rantsuwa da Allah wanda numfashi na ke hannunsa da a ce ɗaya daga cikin ku yana da mithlu usudin zahaban yana da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari summa anfaqahu fi sabilillah sannan sai ya ciyar da wannan dukiya gabaki ɗaya saboda Allah ما قبله الله منه الله بذكر أن صدقا با حتى يؤمن بالقدر حرصي إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى كنت أبين سيدنا عبد الله بن عمر يغير مصر إذن دا إيدا يتسنس ينادى فتن فسندوس أن أهل نزيناري كذا زيناري فتن فسندوس أن أهل وان إرندوك ينوان ديك هنك لأن أدم بذي تبهر ويشو بذي تبابا بذاك تبعي هذا وأردو من ندوك ينوان saboda zinari idan ka samu wanda ya kai surun kan mutum dala miliyan nan za a fi shi Allah kadai ya san iyakan dala miliyan ka za a fi shi to yanzu kana batun ne zinari kai girman masallacin nan duk zinari zalla zinari to ana batun ya kai girman dutsen Uhud tsawon shi kilomita 6 faɗin shi kilomita 3 ko na biyu kamar da haka to a ce duka zinari kaga hankalin dan adam ba zai halawo a dajin dukiya ba to shine sai yake cewa idan da ɗaya daga cikin su zai mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinari sai ya ciyar da shi fi sabilillah ba da riya ba fi sabilillah zai ci ma qabilahu Allah minhu Allah ba zai karɓa daga gare shi ba hatta yi imani bil qadar har sai yi imani da qadar to wannan yana nuna maka ne kenan wannan magana ta Abdullahi ibn Umar yana nuna maka cewa dan mutane kafirai ne saboda su ne Allah baya karban sadakan su kafirai ne wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi babu abin da ya hana Allah ya karbi sadakan ma ko sadaka sai saboda sun kafirce mu Allah da manzon sa to a ce mutum ya ce da dukiya fi sabilillah kuma Allah ya ci karba wannan alama ce da ke nuna cin akan cewa kafaru billahi wa bi rasulihi sun kafirce ma Allah sun kuma kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ko wadannan mutane ya nuna akan cewa kafirai ne shine magana Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi ibn Umar ya buga misali da sadaka saboda irin yadda sahabbai suke kimanta al'amarin sadaka da ciyarwa fi sabilillah wani abu ne wanda yake daraja da daukakan da yake jawo bawa ba kadan bane akwai lokutan da zakai sadaka ya tuka je kai kiyamul layl duk da darajar kiyamul layl sadakanka ta tuka je kai aikin haji na nafila ko aikin umara ko wata ibada ne kama da haka saboda irin yanda suke kimanta al'amarin sadaka aya kashi to ala ayi han suna kiyanta sadaka ko kuma ciyar da dukiya kaga ciyar da dukiyan nan akwai wanda yake wajibi kaman zakka kaman kafara kaga duk wajibai ne kaman daukan nauyin iyalinka nikan shi akan ciyar da iyali ba wai ciyarwan bane kawai ka dauki nauyin iyalinka tun daga rashin lafiyar su da ilimin su da ciyar da su da tufatar da su da tsara maka rayuwa shine al-infaq ala al-ahl duk wannan yana daga cikin wajibai da kuma ciyar da addini taimaka ma da'awa gina makarantu masallatai da wani abu ne kama da haka kila an kanshe ne duk yana daga cikin al-infaq da kuma taimaka ma mazumunta makusanta makwabta duk yana cikin al-infaq da taimaka ma miskinai da fakirai da marasa shi duk yana cikin al-infaq to idan mutum yayi wannan komin yawan aikin da yayin da imani da kaddara ba Allah ya karba ka ku ga shi infaqin nan muhimmancin sa ya kai ga kaga yakan jawo maka yaddan Allah subhanahu wa ta'ala al-infaq yana jawo maka yaddan Allah yana jawo maka kaunan mutane gashi ka sauke nauyin da aka dora maka ka sauke nauyi wanda ya dauki nauyin iyalansa ya sauke nauyin da Allah ya dora maka yana jawo maka yaddan Allah subhanahu wataala yana jawo maka Allah ya kara maka dukiya saboda duk wanda ya ciyar Allah zai mayar maka Allah zai kara maka dukiya yana ba dukiya tsarki da albarka abubuwa alkhairai da albarkatun da ke cikin infaqi fi sabilillah suna da yawa to amma duk da haka aka ce idan mutum bai imani da kaddara ba ko yayi wannan Allah zai karba ba to ibnu umar ina ya fahimci wannan aka ce thumma tadalla bi qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai kafa hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi a cikin hadisin jibril shine da wannan hadisin da na ga muku shine hadisi na farko a cikin sahih muslim da malaika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba ni labarin menene imani sai annabi ya ce an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah kaida da samuwar Allah kaida da Allah subhanahu wataala yana da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka kaida da aikace-aikacen Allah kaida da cewa Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shi yawa ba abota masa wannan shine imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah cewa halittan Allah subhanahu wataala ne daga haske babu wanda ya san adadin su sai Allah kaida da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baya su aikace-aikacen da suke yi akwai mala'ikun da yake mun san sunayensu kai imani da sunayen akwai wanda da yake mun san sunayensu ba kai imani su a jumlaci kamar mala'ika jibril shine dan sakon Allah zuwa ga manzanni kamar mala'ika mika'il shine ke kula da harkar ruwan sama kamar mala'ika israfil shi kuma shine zai busa kafa kamar mala'ikan mutuwa shine zai malaikan mutuwa shike karban rayuka malakul maut ana kiran shi azra'il amma ba cikin sunna ba ba cikin hadisi ba cikin musulunci ne ake kiran shi azra'il ba a cikin bible ne yazo da littattafai na ahlul kitabi shi yasa mu musulmi ba mu kiran malaikan mutuwa da azra'il sai dai malakul maut kamar yadda alqur'ani ne girma ya kawo to kai yadda da wannan da haka abinda nafsi ya zo da shi da yana kan mala'iku yayin da ilimin ka yake kan nafsin to ka kudurta wannan abinda ilimin ka yake akan mala'iku ba wanda ilimin ka yake ba to ka kudurta a jumlaci cewa akwai mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala halittu ne wanda ba sa saba ma Allah sai dai suna tutur suna cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah ya dora musu kai yadda da tafan Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu wani manzo ko annabi face sai da Allah ya bashi littafi sai dai littafin in ma ya zama sabon littafi ya zama manzo kenan ko kuma a bashi littafin da zai jaddada shari'an wani annabi yana iya zama manzo da wannan yana iya zama kuma annabi sai da manzannin Allah subhanahu wata'ala annabawan su da manzannin su sun kai guda 124 kamar yadda yake a cikin hadisi kayyade da ranar tashin alkiyama kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake bayani a cikin al-Wasatiyya yace imani da ranar tashin alkiyama ya hada da duk wani abin da ke da shimfida zuwa ga tashin alkiyama tun daga mutuwa da al'amarin kabari da in an tashi ranar tashin alkiyama busa abin nan sirati akwai takki akwai kaza da abubuwan da za su faru a farfajin tashin alkiyama kuke ne daga cikin imani da ranar tashin alkiyama kuma sai kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri kaddara na alkhairi abin da yake dacewa da ran dan adam ran dan adam yana san shi ya yi da shi alkhairi ke ne sharri fa abin da dan adam bai so to sai dai ka sani cewa cin aikace aikacen Allah babu sharri sam ash-sharru al-mahab ba shi cin aikace aikacen Allah ba shi cin kaddaran Allah gabaki daya Allah subhanahu wataala wa sharru laysa ilayk kamar yadda yake a cikin hadisi ba a jidin tashari zuwa ga Allah sai dai akwai sharri fi maf'ulatihi maf'ulat ba a cikin aikin Allah ba a cikin inda aikin yake tasiri shine za a samu sharri idan barayi suka kama ka suka daddatse ka alheri ne ko sharri sharri ne ga dan adam amma akwai yawan fa alkhairi ne gare shi lau kama shi sun kashe shi sai suka kashe shi sai shiga aljanna ya zama shi alkhairi ko bai zama shi alkhairi ba amma shi a gurin shi sharri ne idan baba ya kama dan shi sai aka yi shi kaciya to aka yaro zai ta ihu zai ta jin raɗaɗi yana jin zafi kai me ne za a kama shi ko a yi mishi wannan ɗanyen aiki ba ga wannan zahiri sharri ne amma sharri ne ko alkhairi ne alkhairi ne da haka aikin Allah babu sharri sai dai yana iya zama ma wani sharri a zahiri kamar yadda yake Qur'ani ma sai ga ya zama wani sharri wani nazil min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazid adh-dhalimin illa khasara duk yadda Qur'ani yake shari'a amma kuma hasara ne ga wani amma Qur'ani sharri ne babu wata kofa cikin kofofi da Qur'ani sharri ke isa zuwa gare shi to haka yake daka cikin aikace aikacen Allah subhanahu wataala babu sharri amma cikin inda aiki ya fada yana iya zama sharri mutum ya ga cewa an kore ne daga aiki shi zai fasara shi a matsayin sharri ne gare shi amma in ka koma zuwa gurin Allah subhanahu wataala akwai wani alkhairi Allah ya raba shi da kofin cin haram ne domin ya mishi rahama ka ga zan alkhairi gare shi da haka a cikin aikin Allah gabaki daya babu sharri wani Allah ba shi cikin talauci da rashi abin da zai ci ya gaba ne sai ta gama ayi kenan wani shari ya fada mana to akwai yiwuwan Allah subhanahu wataala dan dana yi shi wannan wahalar ne saboda Allah ya rahamshe shi a gobe kiyama wani lokaci kuma sai Allah ya haramta maka wani alheri karami saboda ka dace da wani alkhairi babban a duniya duk ana samu irin wannan abubuwa zamu yi bayani da insha Allah ta'ala nan gaba insha Allah sai malai yake cewa wa an ubadatu bin samit radiyallahu anhu annahu qala li ibnihi ubada ya fada ma dansa radiyallahu ta'ala anhu asalin wannan hadisi wanda malai ya kawo hadisi ne wanda al-imam abu dawud da al-imam ahmad duk sun ruwaito shi ubada bin samit yana da dansa wanda ake kiran shi al-walid to sai rashin lafiya ya tsanani ga Ubada sai dan na sai shiga gare shi yace ina ganin ga alamun mutuwa nan a tare da shi radiyallahu ta'ala anhu da ya shiga gurin mahaifinsa ya fahimci tabbas mutuwa ta gangaro ne wannan mahaifin sai ya ce wa mahaifin nasa ya baba da Allah ka yi mini wasiya kuma ka yi mini abin nan da gaske ka gaya mini wani abu ni girma a babin wasiyan da za ta yi sai Ubada ce ku zauna da ni sai aka tayi shi aka zauna da shi to shi ne sai yake ce masa ya kai dan dana ya bunayya ya kai dan dana ya nuna wannan dana da kasan dani kuma dan yana tausaya maka a uban yana tausaya maka sai ce innaka lan tajida fa'amal imani, babu yadda za ka samu dandanan imani hatta ta alama hatta ka san anna ma asabaka lam yakul yuqti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Babu yadda za a yi imani ya kutsa cikin zuciyarka, sami imani har sai ka san cewa duk abin da ya same ka dama san Allah bai kaddara zai kauce maka ba, haka nan duk abin da ya kuskure ka dama san Allah bai kaddara zai same ka ba. Sai ce ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, abin da ya same ka dama san ba zai kuskure ka ba. To ai dama kai duk abin da ya same ka dama san bai kuskure ka bane. Amma me ne ake nufi? Ana son ka fahimci cewa ne duk abin da Allah ya kaddara zai same ka, to babu yadda za a yi abin nan kuma ya ƙi sama. Duk abin da Allah ya kaddara zai same ka, to babu yadda za a yi ya guje maka. Haka nan duk abin da Allah ya kaddara zai kauce maka, zai kuskure ka, to babu yadda za a yi kuma ya same ka. Kenan wayo mai wayo, ko dabara mai dabara, ko ƙarfin mai ƙarfi, ba zai tun kuɗi abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai samu ba. A ce kana da bala'in wayo, to amma Allah ya kaddara ma mutum zai yi aure, to ko mun wayanka ba kai sakacin kuɗi wannan auren da Allah ya kaddara maka da wanci, kai ba ka san wanci, kai wanci kake so, kai ba Zainab kake so ba, Hafsa kake so ne kai. Don Allah kaddara fa Zainab za ka aura, babu wani yanda zai abin nan. Ko mun wayan ko da iyaye duk sun taru sun ce to ba za ka aura Zainab ba sai dai Hafsa, to in dai Allah kaddara mutum za ka aura sai ka aura. Sai da an gane idan Allah kaddara za ka yi arziki, ko min dabaran ka sai kai arzikin nan, ko mun zuhudin ka ka fi kowa zuhudi da gudun duniya, amma kuma Allah kaddara za ka yi arziki, ana nan sai kai arzikin. Kamar yadda sahabbai da dama suna ta wannan zuhudin, amma kuma Allah ya ba wasu daga cikinsu arziki. To ya aka iya kaddaran Allah subhanahu wataala ta riga ta riga fata. To shi ne wannan sahabi yake gaya ma ɗansa, sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama ko al-qalamu. Akwai wani saɓani a nan gurin wanda ba za mu tattauna a kai ba, insha Allah ta'ala sai a gaba, cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne alƙalamu ko kuma alƙalama, duk yana zuwa da haka. Idan ka ce farkon abin da Allah halitta alƙalama, to kaga ya zama awwalan zarfu, ya zama zarf, wato kenan sina khalaqa Allahu al-qalama qala lahu kala, yayin da Allah ya ce al-qalami shine ma'anan awwalin, wato kamar ka ce farkon umarnin da Allah ya yi ma al-qalami lokacin da ya rice shi shine kaza. Kun gani farkon abin da aka ba al-qalami umarni lokacin da aka rice shi ne kaza. To kaga wannan idan aka yi wannan fassara hankali kwance, babu wani sabon. In ku aka ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, kun gane wato farkon halittan Allah shine al-qalam, to anan ne damuwa, shin al-qalam shine farkon abin da Allah ya halitta ko ko akwai wadansu halittun kafin al-qalam? To wannan sabani ne na malamai, wadansu suna ganin al-qalam shine farkon abin da Allah ya halitta saboda wannan hadisi, waɗansu kuma suka ce a'a ba haka yake ba, sai ya kasance in mun ɗauki alƙalamu sai ya zama farkon abin da Allah ya halitta cikin abin da ba yake gani, ko kuma farkon abin da Allah ya halitta bayan ya halicci al'arshi da ruwa. Wannan dai wani saɓani ne wanda insha Allah ta'ala muna tattauna akan shi wani lokaci ba yanzu wannan gaban ba. To bari dai mu ɗauka cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalam, kamar shine kuma fahimtar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab cewa shine farkon halitta al-qalam. To farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalami, wa qala lahu uktub, sai Allah ya ce ma al-qalami rubuta, rubuta, wa qala fi al-qalami yace rabbi ya Allah wa ma za aktubu, menene zan rubuta? قال في الله شيء اكتب مقادير كل شيء كل شيء حتى تقوم الساعة رغوتا abin da aka hukunta ma dukkan halittu gabaki daya daga nan har kashin alkiyama duk wata halitta da ka sani to rubuta abin da zai same ta da yadda za ta gudanar da rayuwarta daga nan har kashin alkiyama haka nan Allah subhanahu wataala ya bada umarni aka rubuta wannan da haka da mu ɗan adam da aljannu da dabbobi da komai da komai komai sai da aka rubuta shi a cikin lauhin mahfuz duk da kasancewa malamai suna bayani akan cewa tafsirin kaddaran nan gida biyu ne akwai am shine wannan hadisin ke magana akai wato kaddaran da aka kaddara ma halittu a jumlace wannan kowace halitta kowace halitta ta shiga cikin wannan babba da karama aikace aikacen ta in mutane ne da'an su da sabon su kafircin su da imani duka ya shiga cikin wannan to akwai kuma wata kaddaran wanda Allah subhanahu wataala yana yin ma kowane dan adam ne a gurgurdan rayuwar shi shine yazo a cikin hadisin malaika jibril wa yi umar bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi ko wa sa'idin wa shaqiyin aw sa'idin da kake nan kowa a rayuwar shi gabaki daya sai da Allah ya sa kuma aka rubuta mishi wata kaddara ta shi mala'ika shine Allah ya tsinkayar da shi wannan shi yasa a baya muka ce sirrin Allah ne sai da in ya tsinkayar da wanda gashin bayi dan haka wannan mala'ikan Allah ya tsinkayar da shi aikin wannan bawa duk aikace aikacen da bawan nan zai yi sai a ce rubuta duk arzikin da zai samu sai a ce rubuta ajalin shi ma sai a ce rubuta to kenan a kowane dan adam a rayuwar shi akwai sabuwar kaddara da ake rubuta mishi baya ga wancan wanda ke cikin lauhul mahfuz an san ta akwai kuma kaddaran da take zuwa duk shekara kaga wannan rayuwa ne gabaki daya to akwai kaddaran da take zuwa kuma duk shekara Allah ke yin wannan plan din a wato ake rubuta wannan kaddara shine zuwa cikin fadin Allah subhanahu wataala fi hayu furqu kullu amrin hakim da Allah ke bayani akan daren lilif qadar sai ce fi hayu furqu kullu amrin hakim a wannan dare ne ake zartar da komai duk abin da zai faru a wannan shekaran to a wannan daren ne za a zauna a fayyace shi wani a dauko kowanne daga cikin mu a sanya shi a ma'auni wani zai kaza zai kaza zai kaza ba zai kaza ba zai kaza ba zai kaza ba wani zai kaza zai kaza zai kaza na wannan shekaran a ciki ne za a zartar da su wani za su rasu su wani za su rayu su wani za su yi ciwo su wani za su yi kaza su wani za su ɗaukaka su wani za su tsakanta su wani za su kaza duk a ciki ake yi kaga wannan ne shekara shekara ke nan to akwai kuma kaddaran da take faruwa ita kuma na kullun ne ita ce ma'anar fadin Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'an ko wace rana Allah yana cikin sha'ani wato yana cikin gaskiyar da aikace aikacen bayi haka dai malamai suka kawo wannan bayani da haka shi wannan hadisi ya kawo batun kaddara ne a jumlace batun kaddara a jumlace abin da ke faruwa wanda aka rubuta shi a cikin lauhul mahfuz Allah ya umarce shi ya rubuta duk abin da zai faru daga nan har tashin alkiyama to amma daga bayan tashin alkiyama fa to yana nan a cikin ilimin Allah amma kuma Allah bai ce a rubuta ba kun gane ba tun da ce daga nan tun daga lokacin da aka halicci alkalami aka ce ya rubuta komai daga nan har tashin alkiyama to ana zuwa tashin alkiyama aikin alkalami ya kare abubuwan da aka rubuta ya kare sai ne ya rage ilimin Allah subhanahu wataala al'abad wanda yake bashi da iyaka shi kuma da haka abubuwan da za su faru a cikin aljanna abubuwan da za su faru a cikin wuta da shekarun da wani ne da wani duk yana cikin ilimin Allah amma kuma Allah subhanahu wataala bai rubuta wannan a cikin lauhul mahfuz ba to shi ne wannan sahabi yake gaya ma ɗansa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya ce ya bunayya ya kai dan ɗana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala ghairi hadha falaysa minni duk wanda ya mutu ba akan wannan aqidan ba to na barranta daga gare shi bashi dani duk wanda kaji annabi ya gaya mishi wannan to ai kaga an kama hanyar kafirci kuma musamman ga kancan na so ka kun tabbatar da haka wannan hadisi al-Imam Abu Dawud
da Tirmidhi da Ahmad sunan suka rubuto shi yasa mamana anan sai yace wa fi riwayatin bi Ahmad a riwayan al-Imam Ahmad cewa yayi inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam ko al-qalam wannan da yasa kan mun kawo farko abin da Allah ya halitta shine al-qalam fa qala lahu uktub sai Allah ya ce ma al-qalam ya rubuta fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah tun daga wannan lokacin sai aka rubuta dukkan abin da zai gudana daga nan har tashin alkiyama wa fi riwayatin ibn wahab a riwayan abdullah ibn wahab ko bin muslim abu muhammad al-fihri al-misri ya mutu hijira shekara 197 yana da littafi kitab al-qadar cikin malaman hadisi ne sosai magabata suna yaba mishi gurin tsoron Allah da ibada da gudun duniya ga kuma shi ya hada cikin kalin fiqh da ilimin hadisi to a cikin nashi riwaya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk dai hadisi ɗaya ne amma ya kawo muka riwayoyin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa man lam yu'min bil qadar duk wanda bai imani da kaddara ba khairihi wa sharrihi na alkhairin sa da na sharrin sa ahraqahu Allah bin nar Allah zai babbaka shi da wuta din wuta ne Allah zai babbaka shi da wuta wa fi musnad a cikin musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal wa sunan da kuma sunan na al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah an ibn al-Daylami daga ainin Ibn al-Daylami shi Ibn al-Daylami suna cewa shine Abu Busr ko kuma Abu Bishr sunansa Abdullah bin Abi Fayrus Abdullah bin Abi Fayrus to suke cewa a cikin musnad ko sunan daga shi wannan ainihin sahabi wannan suna sanya cikin sahabbai dan an haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suna kira cikin manyan tabi'ai yake cewa qala yake cewa ataitu ubayy bin ka'ab na zo gurin ubayy bin ka'ab fa qultu sai nace ma ubayy fi nafsi shau'un fil qad min al qadar gaskiya ina jin wata damuwa akan al'amarin qaddar shubha ta fara shigansa tunda a lokacin nan kamar yadda muka ce kadariya sun bayyana a zamanin sahabbai wanda suke kora kaddara to kila wata shubha ta fara shigansa saboda in ba haka nan ba babu wani sahabi da yake da wanta ba akan al'amarin kaddara to sai su ce fi nafsi shau'un min al-qadar a cikin zuciyata akwai wani al'amari dangane da kaddara fa haddithni bi shay'in ka gaya mini wata magana la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi wanda ina fatan maganar da zaka gaya mani Allah ya gusar da wannan damuwar da nake da ita akan al'amarin kaddara da cikin zuciyata kun dai tana gurin wanda yaji wani ubayn bin ka'ab qararran makarantin alqur'ani ne girman nan fa qala sayyidina ubayn yake cewa law an faqata misla uhudin zahaban idan da ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhud na zinari ma qabilahu Allah min Allah bai karɓa daga gare ka ba hatta tu umina bil qadar hatta kai umina bil qadar da wancan martabobin da muka kawo a farko wa ta'lama hakuma sai ka san annama asabaka lam yakun li yuqti'aka duk abin da ya same ka dama can Allah bai kaddara zai guje ka ba wa ma aqta'aka lam yakun li yusibaka duk abin da ya kuskure ka dama can Allah bai rubuta zai same ka ba sai ce walau mutta ko walau nikta duka lahajoji ne guda biyu walau mutta ala ghairi hadha in kai ganganci ka mutu ba akan wannan aqidan ba lakunta min ahlin nar to fa ka kance cikin yan wuta qala sai ce fa ataitu abdullah bin mas'ud ya ga yana shi wannan sai ce bari zai fata samu wani malami sai ya samu wani babban malami sayyidina abdullah bin mas'ud sai ya sake masa tambaya irin wannan da ya bashi amsa shi ma ya sake samun wani sahabin wa Hudhayfa bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit duk sai da ya samu wadannan sahabbai guda hudu yana musu tambayan nan fa kulluhum duk cikansu haddathani bi mithli zalika an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mun kwatan kwacin abin da ubayyin ka ya gaya mun kuma a can ba kaga gashi shine ubada ya faɗi a can ba shine sayyidina abdullah bin umar ya faɗi daga ittifaqin sahabbai babu wanda ya saba akan wannan al'amari na kaddara idan mutum ya gangance ya mutu sabanin akan sabanin wannan aqida ya mutu dan wuta ya mutu kafi malam yace hadithun sahihun hadisi ne ingantacce rawahul hakim fi sahihihi al-imam hakim ya rawaito a cikin sahihinsa amma malaman da suke takririn wannan hadisi sun ce ba su samu wannan hadisi a cikin mustadrakin al-imam hakim ba kuskure ne daga malam sai dai hadithun la shakka kamar inda malam ya kawo farko wa fil musnad hadisin yana a cikin musnad al-imam ahmad haka nan kuma yace wa sunan shi ma sunan din ba duka ba yana cikin sunan abu dawud da sunan na al-imam ibnu majah amma al-imam an-nasa'i da al-imam tirmidhi da su rawaito wannan hadisin ba fihi masail sun abin da ya gabata za mu fahimci al-ula mas'ala ta farko bayan fardin imani bil qadar mun fahimci imani da qadara farali ko ban fahimta ba saboda duk wanda ya mutu bai imani da qadara ba kafiri ne dan wuce ne as-saniyatu mas'ala ta biyu bayan kayfiyatin imani bihi mun jiya ne ake imani da qadara shine ka kudurta cewa duk abin da ya same ka Allah bai kaddari dama can ya kuskure ka ba duk abin da ya kuskure ka Allah subhanahu wataala bai kaddari dama zai same ka ba as-salisatu mas'alatu uku ihbatu amali man lam yu'min bil qadar duk wanda bai imani da kaddara ba aikata aikatan shiga baki dai sun lalace aina muka fahimci wannan a maganar sayyidina abdullahi dan umar a farkon wannan babi da maganar ubada bin sami da baki daya maganganun su ya tabbatar da cewa duk wanda bai imani da kaddara ba aikin shi ga baki daya lalatacce ne a wurin Allah kuma idan ma mutum ya mutu ya mutu da wuta arabiatu mas'alatu hudu al ikhbaru anna ahadan la yajibu ta'am al imani hatta yu'mina bihi mun ji hadisi kan cewa duk daya da ya mutu haka ne babu wanda zai samu dandanin imani har sai yayi imani da kaddara imani hakikanin imani a ce mutum ya zama mummuni dandanin imani yana jin imani ya riga ya kama zuciyarsa sai yayi imani da kaddara saboda rukuni ne daga cikin rukuni na addinin musulunci al-khamisa mas'ala ta biyar zikru awwala ma khalaqa Allah an ambaci farkon abin da Allah ya halitta shine menene al-qalami na'am السادسة مسألة شدة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة ثم دبلوك شن دعك على شيء القلمي سؤالوك شن أكربو تبتك أبن دعك أدرى مها لتوقع بكيرها حتى شن القيامة السادعة مسألة بقي براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به من ظن الله يبرم برم دم مسلم دبي إيماني دعك أدرى من فهم سؤالنا ني أتسكن حديث وانيه cikin hadisin Abdullahi dan Umar sai da an gane tun na farkon ne in ka kalle shi daga asalin sa as-saniyatu mas'alatu taqwa 'adatu as-salaf fi izalati ash-shubha bi su'al al-ulama idan mutum yana da wata shubha abin da bai gane ba zai tsaya ne ya tare nan ta ba zai je ne ya samu malamai kwararru sai su warware mishi wannan shubhan nasa sai su bashi mafita a kai haka magabata suke ba kuma zaka je kai ta samu wasu mutane da ke psychology da kai ɗan ɗan tsararrun malaman karfi da kai da su a'a in ka sani shubha wannan malamin ya gusar maka baka gamsu baka je gurin wani malami in dai ba neman tada da kana gane babu ne hatta sai aka mas'ala ta karshe annal ulama ajabuhu bima yuzilu anhu shubhatahu malaman nan duk sun bashi amsan da abin da zai gusar maka da shubhansa وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هو ne daga sun su idan ya fadi magana sai ya daure ta ya nisabta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe haka ake gosama mutum da shubha ba da wani ƙarya da kirkire-kirkire da wayo da dubar rabu a'a duk abin da zaka kawo ka kawo ne nafsi kai maganar kuma da zaka kama tunani to wannan da haka ake gosar da shubha waɗanda suke da shubha kuma sai ka bi mutum a hankali ba da zage-zage da fada da kafirtawa da wane ne da wane ne ba da haka ake gosar da mutum da shubha ba akan bi shi ne ta hanyar tsaida mishi da hujja hujja ta shari'a da hujja ta hankali sannan sai a jawo hankalin shi akan ya karbi wannan abin da aka kawo mishi na hujja da dalili in ya karba fa lillahi alhamdulillah nan in bai karba ba haka nan za a saki jaddada mishi wani lokaci wannan shine karshen wannan babi kuma nan insha Allah ta'ala za mu tsaya
abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu dada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah madaukakin sarki ka daukake mana dukkan musiba da dukkan bala'i wannan ɗan uwan musulmi da aka kama aka zurfuwa da su a jinnace muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin rahamansa da falalansa Allah ya gaggauta kudo mana da su Allah ya dawo da su cikin mu suna aminci suna cikin ƴanci Allah madaukakin sarki ya tsare mana rayuwarsu da addininsu da mutuncinsu kada Allah ya ba wa ƴan ta'adda damar cutar da waɗannan mutane صلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك